أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الأكوان المشرك بنوره كل مكان، الحي القيوم الموجود بحق قبل الدهور والأزمان، والباقي بحق وكل من عليها فان. نحمده سبحانه بالقبل قبل اللسان، ونعوذ به من فتنة المال والجاه والنساء والسلطان، ونرجوه الإسمة والثبات على الإيمان والسلامة في الدين والأبدان، وأن يكتم لنا جميعا بختامة الإحسان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان، دان له كل حي والنجم والشجر يسجدان، وخدع له كل شيء والشمس والقمر بحسبان، رفع السماء بلا أمد ووضع الميزان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الإنس والجان، المتمم لكل الشرائع والأديان، المؤيد بروح القدس، المعيد بروح القدس، والناطق بأفصح وأصدق لسان، المحفوظ من بين يديه ومن خلفه بملائكة الرحمن، والهاني على كل مسكين فقد الحنان، الهادي بنور سنته كل تائه وحيران، الرؤوف الرحيم بأمته والشفيع إذا نصب الميزان. صلوا عليه وسلموا فالصلاة عليه حسن وأمان. اللهم سلم وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا 29 ga watan safar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441, wanda shi ya daidai da 28 ga watan 10 shekara 2019, a wannan masallaci da ke bypass masallacin Abu Ubaida Amir bin al-Jarrah, masallacin da aka fi sani shi da masallacin Malam Khamis al-Misri, inda muke gabatar da darasi cikin littafin Hukubatul Min al-Tarikh na babban malami Sheikh Usman al-Khamis, Allah ya tsare mu, Allah ya tsare shi. Kamar yadda waɗanda suke bibiyar karatuttukan mu suka sani, mun sunnanta wa kanmu duk lokacin da wani abu ya bujuro wanda yake muhimmi, to mukan dakatar da karatun da muke yi, mutun kare wannan abun gurgurdan abin da ya bijiro, bisa ga ka'idar da malaman usulul fiqh suke faɗa cewa bai halatta a jinkirta bayani ba a daidai lokacin da ake buƙatar bayani. Kuma wannan Allah subhanahu wa ta'ala alƙawari ya ɗauka da masu ilimi, wanda ya sanar da su wani abu cewa idza akhadallahu mithaqal ladhina utul kitaba, tunda lokacin da Allah ya dauki alƙawari da wanda ya ba su ilimin littafi, yace la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu, idan matsala ta taso lalle za ku wa mutane bayani, ba za ku koye musu ba. Sannan kowace irin matsala idan ta taso, wa'inda ake sa rai dama su dora mutane ga abin da shi ya dace shine mafita, sune wanda suke da alaka da ilimin addini, suka san Allah, suka san littafin Allah, suka san sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Shi yasa al-Imam Hasan al-Basri yake cewa idza aqbalat al-fitan arafaha kullu alim, idan fitina ta taso, to malami daga nesa yana hango cewa ga fitina nan ta taso. Amma galibin ga magarin mutane jahilai, awamu inda basu karatu ba, ba sa gane ga fitina nan ta taso, sai ta zo ta ci wanda za ta ci, ta haɗi wanda za ta haɗiya, sannan idan ta juya baya, sannan mutane suke gane cewa ga fitina nan ta taso. Na sha buga misali cewa babban matsalar da take damun Najeriya kafin matsalar kidnapping ita ce matsalar Boko Haram. Matsalar Boko Haram ɗin nan kafin ta taso, tun tana ƴar ƙarama, babu irin isharar da Malam Jafar bai yi ba. Yace ga fitina ana kallo ta taso, a yanzu ba ta wuce a zuba mata kofin ruwa ta mutu ba. Yace amma an zura mata ido. Yace yaran su da Allah, wannan matsalar idan aka kyale ta nan gaba, tankokin yaki ba za su magance ta ba. gashi ba tankokin yaki ba har jiragen sama an zo ba su iya magance matsalar ba. Ita ma wannan gwamnati da take tsammanin in ta zo za ta iya murkushe matsalar a wata hudu, sai gashi yanzu tana jin fara shekara takwas ta kasa murkushe matsalar gaba ɗaya. Wanda dabin da ya jefa mutane cikin wannan bala'in, lokacin da masu addini suke magana a la'akari da maganar su, sai aka ki daukar maganar su da muhimmanci. Shi yasa za ku ga lokacin da ƙaruna ya fito, Allah ya ce wa ya fakara da ala qaumihi fi zinati, da ya fito cikin kwalliya ta daukar hankali. Qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya, wa'inda suke nufin rayuwar duniya banda ita ba abinda suka tasa a gaba, me suka ce? Ya laita lana misla ma utiya qaru, ina ma a ce an ba mu irin abin da aka ba ƙaruna. Mutum ya ga wata mota ta wulƙita da safe ta wuce ko kariya bai ba, ya ce billahi lazi ya yi zuwa zomo duniya, ga shi ya zo da gudu kuma zai koma da gudu. Ya laita lana misla ma utiya qaruna innahu lazu hazzin azim. A daidai wannan lokacin Allah sai ya ce wa qala alladhina utul ilma, malaman da ke cikinsu wanda Allah ya ba su ilimi dama don su jagoranci mutanen ne, ke masu kai wai la kuma kai can ku sawabun lahi khairun liman amana wa amila salihan, sakamakon da za ku samu a wajen Allah yafi da kuma imani da aiki mai kyau. Amma fa wa ma yulqaha illa sabirun, ba wanda zai iya haduwa da wannan sakamakon da ke wajen Allah sai wanda ya haƙuri. Da ana nan bala'i ya taso, Allah sai ya ce fa kasafna bihi wa bidarihil ard, da muka shafe ƙaruna da dukiyarsa da muka shafe ta da ƙasa. Allah sai ya ce fa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillahi wa ma kana minal muntasirin, da bala'i ya zo lokacin da ba wanda zai iya kawo masa tsauki, sai Allah ya ce fa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil ams, mutanen da da ajiya suke cewa ina ma su Allah ya ba su matsayin ƙaruna, saboda ƙaruna ya haihu, da suka ga bala'in da Allah ya yi masa ya kisbe shi da shi da dukiyar, sai gashi suna cewa laula an manna Allahu alaina la khasafa bina, ba dan Allah ya yi mana baiwa da malaman da suka fadakar da mu jiya ba suka ce mi ta ka tsantsan. To da yanzu bala'in da ya shafi ƙaruna, da haddamu wannan bala'i zai ainihin wato ulita. Wani malami daga cikin malamai, Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu sabati, Allah ya sa abinda muke faɗa a bakinmu haka abin yake a zuciyarmu, sannan Allah maɗaukakin sarki ya sa zaton da mutane suke mana, Allah ya sa a wajen Allah mun fi haka. Wani malami ne daga cikin malamai da ya samu kansa cikin jarrabawa, yana faɗar wasu maganganu kafin jarrabawar ta zo. Yake faɗa yake cewa hawalatul mihan, lokacin da jarrabawa za ta ciwo ya ga kana malamin addini, yake cewa la tabhas illa arzidal khaliqi, kada ka kuskura kai bincike akan wani abu a lokacin, sai abinda kawai zai ja maka yadda Allah subhanahu wa ta'ala. Yace li annal amra amruhu, domin al'amari dama gabaki ina Allah ne, wal kauna kauruhu, duniya gabaki ɗayansa ta nasa ne, Allah ne kaɗai ya ƙulu lishai, shi kaɗai ke ce ma abu kun zamo ko ya kunu, sai abin ya zamanto yadda yake so ya zama. Sai yake cewa hina ma ta tadamma'u duniya, lokacin da duniya za ta taru ta yi taron dangi a kanka saboda ka riƙe addini, sai ce haramun alaika an ya'laqa qalbuka bil bashar, haram ne zuciyarka ta rataye ga wanin Allah kana tunanin zai zo ya kawo maka ɗauki. Lokacin da kake riƙe da addini aka taso aka yi maka kya aka yi maka taron dangi, wala kakka tsaron duk wanda kake ganin ka sani babba ne zai kawo maka ɗauki ka aji shi, ka zuciyarka ta rataye da kowa in ba da Allah subhanahu wa ta'ala ba. Sai ya ce ilam yaqinan annahu laysa laka illa Allah, yace ka sani a wannan lokacin tabbas ka yadda cewa baka da wanda zai iya kawo maka ɗauki da mafita in ba Allah ba. Sai ya ce wahfaz ha anni, sai ya ce ka kiyaye ta daga gare ni, wa hiya bushra laka, yace wannan bushara nake maka. Yace idza balagha al-zulmu madahu, idan zalunci ya kai kololuwa, wa lam yakul lil maghlumi siwa Allah, shi kuma wanda ake zalunta ya zama bai da kowane irin mataki da zai iya ɗauka, ba abinda zai iya yi, ba wanda zai iya kai makara, ba wanda ya rage, sai Allah subhanahu wata'ala. Yace wa kanatil harbu ala dinillahi, kuma ya zamanto wanda ake zaluntar ana ya karshe ne saboda ya rike addinin Allah. Yace to sa'ataha yatadakkalu ilah, to a lokacin ne fa Allah subhanahu wata'ala yanzu zai shigo rigimar da kansa. Ka kuga duk kosan da kaga Allah ya shiga al'amari da kansa, to magana ta riga ta lalace. Shi yasa annabi Nuhu da matsala ta kai matsala, shine Allah yace kadzabu qablahum qawmu nuhum fakadzabu abdala wa qalu majnunun wazdujir. A lokacin da ya zamanto yayi wannan kiran, yace fada'a rabbahu anni maghlubun, wanda sai da ya daga hannu ya roki Allah, ya zamanto wa kanatil harb, ya kadda akewa annabi Nuhu akan addinin Allah ne, kuma a lokacin da bai da wanda zai taimake shi sai Allah. To lokacin da Allah ya shigo rijimar, da sai yake fafatahana abwaab as-sama'i bima'in munhamir, duk wata kofar ruwa dake sama Allah yake ta bude. Wa fajjarna al-ardha uyunan faltaqa al-ma'u ala amrin qad qudir, wa hamalnahu ala dhati alwahin wa dusur tajri bi a'yunina jazaa'an liman kana kufir. Wannan karatu da zamu yau na kasa shi nuktotin ba su da yawa. Na farko muqaddima, gabatarwa da kuma dalilan da suka taso na samu mu yi wannan karatu. A ƴan kwanakin nan ga wayanda suke bibiyan harkar social media sun san cewa matsaloli dama abu ne da yake akwai shi, plan ne, taqiqi ne. Amma ga wanda ya damu da addinin Allah, shi ya san akwai plan din da kuma taqiqin da shirin. Amma yanzu da abin ya fito da yawan mutane hankalin su ya tashi, kowa yana tambayar fa aina tazhabu, ina ya kamata a ce mun tafi. Saboda haka wannan insha Allah cikin satin nan akwai dan uwa Malam Abubakar Baraji, za mu gayyato shi daga jihar Niger. Mutum ne da yake yana da tsula ba'in cikin gaba na sanin irin waɗannan matsalolin. Da izinin Allah zai yi karatu ɗaya a masallacin Dan Kodiyo, sannan zai yi karatu ɗaya a Kawo, kuma insha Allah zai yi majalisin malamai ranar Alhamis idan ya shigo da izinin Allah. To mun tattauna a masallacin Dan Kodiyo akan musifa da bala'i da tadirka ko arewacin Najeriya yanzu, wajen barazana da ake samu na adadi na wato wasu waɗanda suke shiga addinin Kirista. Lokacin da muka yi kusuri muka gajiya, kuma gajiya wannan kowa yana da laifi, kar wani za mu kai shi yace a shi zai da matsala, mu masu karantarwa muna da laifi, kowa ya fi son karantarwa a cikin gari. In gayyata ka za a yi, ka fi so a gayyace ka cikin birni, inda za ka je a kama maka hotel a yi waye a yi waye. Ba ka so ka tashi ka je da awa inda za ka fuskanci matsaloli na rayuwa, kai haƙuri da ita wajen kira zuwa ga addinin Allah. Jama'ar gari suna da nasu laifin, masu kuɗi suna da nasu laifin, sannan masu mulkin mu suna da nasu laifin. Idan kowa ya yadda yana da matsala, kowa ya yadda zai ba da tashi gudunmawar, to lokacin ne za mu fita daga halin da muke ciki. Amma idan ka zare kace kai ba ka da laifi, laifin nasuwa ne, babu ranar da matsalar za ta gyaru. Mun tattauna a wancan karatun, mun faɗi wasu matsaloli wanda suke da alaƙa da wannan, sannan wadarabna lakum al-amsal, mun buga misali akan wannan. A tattare da wannan matsalar akwai matsala kwaya ɗaya. Wannan matsalar mustaƙilla ce mai cin gashin kanta. Mun sani cewa kun ga kisan da ake a Zamfara, aje 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 ina a kashe mutane, aje ina a kashe mutane, wallahi ta kowace hanya mutum ya mutu, inda ya bar duniya yana musulmin shi da imanin shi ya koma zuwa ga Allah, to mutuwar tana da sauki a wajen shi. Kaman yadda Kubaybi yake faɗa kaman ya mutu, yace walasta ubali huna uqtal musliman ala ayi zambin kana lillahi masraki, yace ban damu ba lokacin da za a kashe ni ina musulmi, ta kowane hali zan mutu. To babban matsala shine a ce lahazar ka ta ƙarshe za ta zo maka mutuwa, ka riga ka zama murtaddi, ka yi ridda, ka bar addinin Allah subhanahu wa ta'ala. Nan ne inda babban matsalar take. To sai gashi matsalar da take da tashin hankali wacce ita ba kinnafin bace shine daukan yara da ake yi yanzu domin ina so na farko idan matsala ta faru da wani ka dinga jin ta a jikinka in kai ne zaka iya koma ka kwanta kai jabar ku kai bacci domin Bahaushe yana da wani karin magana wa idan jifa ta tsallake kanka wai ta fada kan uban kuwa wannan ba musulunci bane maguzanci ne wannan kyau shine in jifa ta tsallake ka to kar ta fada kan kuwa wannan shine daidai to maganganun da zan yi ka dinga sawarawa idan kai ne alaka yanzu misali waɗannan kananan yara an za a zo a ce an ka ya ɗinka ne an ɗauke su an tafi da su da kana da yaro a zo a ɗauke shi a tafi da shi gara labari ya zo maka cewa yaron ya mutu domin ka yi haƙuri cewa Allahn da ya ba shi ya karɓa amma in aka ce ɗauke maka yaro aka yi ƙarami wataƙila in shekara ta biyar idan za ka shekara 55 a duniya nan gaba kai har iya mutuwa ka kullum cikin tunani kake ba mamaki wane yana raye wani hali yake yi ko Allah zai sa ku haɗu wannan kullum shine tunaninka kuma za ka ga har ka bar duniya da wannan damuwar za ka bar duniya to sai ga shi ana zuwa ƴaƴan musulmi a jihar Kano sai a ɗibi na ɗauki yaro ɗan shekara 5 sai a yi kudancin Najeriya da shi a je a canza masa suna a canza masa addini idan an canza masa addini kaga yaro zai taso tamaman a kafirin shi to yanzu yaran da aka lissafa ba a gane mata irin wannan hanyar sun kai 49 an ga guda 10 a ciki yanzu ana neman nawa 39 39 ba a gani ba cikin yaran da aka dawo da su wani yana da shekara 5 aka ɗauke shi an tafi da shi shekararsa 10 ko da aka dawo da shi an canza mai suna an canza mai addini Hausan ma ba mai ji a cikinsu in ya malanci kawai suke ina so ka dinga ji a jikinka cikin yaran da aka dawo da su akwai wacce aka ɗauke ta ba ta wuce shekara 5 ba ta yi shekara 6 a hannunsu ko da aka dawo da ita shekararta 11 da aka ɗauke ta aka kai ta asibiti aka yi mai hanyar gwaje-gwaje yanzu abinda likitoci suka ce yarinya an riga an buɗa ta a shekara 11 yarinyar ta faɗa cewa shekararta 11 amma ba za ta iya faɗa ko sau nawa aka amfani da ita ba da na farko kun ga an riddantar da ita ɗaya na biyu ka dinga ji a jikinta don Allah idan ƙarka ce aka ɗauka aka mata irin wannan aka dawo da ita za ka iya koma ka je kai bacci to me yasa idan irin wannan ya faru da ƴan uwanmu musulmi kowa yake dawowa ya naɗe hannunsa ya ci gaba da harkarsa ina maganar da Allah ya faɗa cewa wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd mu'minin sashi yana ƙaunar ainihin wato sashi to wannan ita ce musiba ta biyu to akan wannan ne nake so in yi magana yau wannan shine muqaddima abu na biyu shine shugabannin ya kamata su sani asasi na mulki yana tabbata ne da asasi na adalci kuma wallahi bari in faɗa muku wannan magana ka rubuta ta ka ajiye ta yau da nake magana da kwanan wata duk landa aka samu ƙwararren kafiri a ƙasar nan wanda ya iya gudanar da mulki da siyasa wallahi sai an yi amfani da kuɗin gwamnati da ƙarfin gwamnati waɗanda ba ka yi tsammanin ba za su iya riddar ta zama kiristoci wallahi sai sun zama misali babu abinda harkar mulki take so irin adalci ga mutane yau idan aka ce wani wanda ba musulmi ba ya zo jihar Kaduna yana wa mutane shugabanci sai ya zamanto a jihar Kaduna haƙƙoƙin da ya kamata a ce mutane suna samu na haƙƙoƙinsu yana ba su yana musu magana mai daɗi yadda mutanen mu suke da matsala da rauni wajen ba su gane addini ba wani zai fito ƙararren ce maka shi fa a wajen shi fa bilalaji gara wannan wanda ba musulmi ba da musulmin ai musulmin sun yi shugabanci mai suka tsina namu ba abin da suka tsina namu saboda asasi na mai na ainihin wato adalci don haka malamai sun yi ta'arifi na adalci da ta'arifi ya kai guda biyar kamar yadda al-Imam al-Zurjani ya kawo a littafin sa at-ta'rifat amma daga ciki sun faɗa halinci shine bazl huquqil wajiba mutun ya bayar da haƙoƙi wanda suka zama wajibi wa taswiyatul mustahiqin fi huquqihim da kuma daidaita masu haƙƙo wajen haƙƙoƙin nasu wannan yana daga cikin adalci ista guda ɗaya kawai muke so mu kawo daga cikin ƙissoshin da alƙur'ani ya kawo cikin bayan Allah wanda suka mallaki madafu na iko wajen tafiyar da adalci da kuma matsala ƙwaya ɗaya da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa ishara a kanta Allah ya faɗa mana a cikin suratul sa sai da ya lallashi annabi sallallahu alaihi wasallama tukunna ya ce masa isbir ala ma yaquluna kai haƙuri akan abin da mutane suke faɗa maka wa zukur abdana dawu ka tuna bawan mu annabi dawuda Allah madaukakin sarki yake zal aidi annabi dawuda ma abucin ƙarfi ne ta hanyar abin da ya shafi ilimi da ibada innahu awwab saboda annabi dawuda yana da yawan komawa zuwa ga Allah a duk al'amuran da suka taso masa Allah ta'ala yace inna sakharnal jibala ma'ahu mun hore duwatsu tare da annabi dawuda ya sabbihna bil ashi wal ishraq suna yin tasbihi tare da annabi dawuda da safa da yamma sannan yace wa tsaira mahsura da tsuntsaye da aka tara masa kullun lahu awwab dukkan su suna yin tasbihi tare da komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sai yace wa shaddadna mulkahu mun karfafa mulkin sa inda Allah madaukakin sarki shine madadnahu bi asbabil quwwati kulliha duk wani sababi da mulki ke samu na ƙarfi ba wanda Allah subhanahu wa ta'ala bai ba annabi dawuda ba wa atainahu al-hikmata mun bashi hikma ita ce annubuwata mun bashi annabta wa kamal al-ilmi da cikakken ilimi wa itqan al-amal da kuma kyautata aiki sannan wa fasl al-khitab shine ilmi al-fasl fi al-khusumat da sanin ilimi wajen abin da ya shafi rikici idan an taso tsakanin wani da wani amma bari ka ji abin da tare da haka wata matsala ce ta faru Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa annabi dawuda ishara a kanta don duk wani mai mulki ya ɗauki darasi da izini Allah sai ya ce wa hal ataka nabu'ul khasmi ko labarin mutane masu usuma ya zo maka ittasawwarul mihrab lokacin da suka tsallaka katanga suka shigo inda annabi dawuda ya ware don yin ibada Allah madaukakin sarki yake cewa iddakalu alayhi sanda suka shigo wajen annabi dawuda fafaji aminu sai firgita domin ya ware guri a gidansa don bauta ma Allah ta lokacin da bai tsammanin zai ga mutane ba kawai sai ga an duro masa ta wannan wajen sai firgita firgita na ɗabi'a muna karatun za a cikin masallacin nan ana zaune kawai yanzu wani ya ga maciji ya kullo ta wani wajen ya shigo ai kaga dole ha dole hankalinka zai tashi so da yanzu nan da ake zaune ba wanda ke tsammanin a nan wajen za a ga maciji to da annabi dawuda ya firgita qalu sai suka ce masa lata karka ji tsoro khasmani baga ba'duna ala ba'din fa hukum bainana bil haqq sashi ne suka yi husuma akan sashi kai hukunci tsakanin mu da gaskiya wala tushtik kada ka tsananta mana wa hadina ila sawa'i sirat ka shiryar da mu zuwa ga tafarki madaidaici dai sai ya fara bayani sai inna hada asmi wannan dan uwan nawa lahu tis'u wa tis'una na'ala yana da tinkiya ko akuya guda 99 waliya wa'adatin wahida ni ina da ainihin wato waliya na ajatin wahida ina da guda daya fa qala aqfilni hayati sina bashi ita wa'azzani bil khitab kuma ya takura mun ya matsa mun ya gallabe kun ga a dabi'a ta dan adam wannan yana da abu guda 99 wannan yana da guda daya ai ya kamata mai guda 99 ya ɗauko guda 9 ne ba mai ishi ya ƙara ya zama 10 shi kuma ya rike 90 sai shi mai guda 99 ya matsawa mai guda 1 yace lalle sai ya kawo ƙwaya ɗin ya haɗa da nashi 99 su zama 100 a ɗabi'a ta ɗan adam yanzu muna zaune a masallacin nan ana zaune sai kawai yanzu ana cikin karatun nan wani ya zo cikin masallaci yana zaune sai kawai kaga an shigo an kama shi da duka kaga dole hankalinka zai tashi don baka san me ya faru farko bincika ya kamata ka yi me ya faru to sai annabi dawuda da ya saurari daya ya kamata ya saurari daya kana mutun yana zauna a masallacin da aka haushi da duka zaka ga akwai rashin kyauta amma ana ce maka wani ya kashe ya gudo yake zauna a masallaci zaka ga cewa eh to bukara mai ko kuwa to annabi Dawud da aka faɗa haka hankalinsa ya tashi to ya kamata ya jiyo ta ɗayan bangaren shi ɗaya ya tambaye shi ya kai sai kawai yake ce masa laqad zalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'aji wallahi ya zalunce ka kai kana da guda ɗaya shi yana da 99 ya takura maka yace sai ka bashi guda ɗayan ya hada sun zama 100 sai yace wa inna kaseeran min al-khulafa'i da yawa daga cikin mutanen da hurda take hadawa tsakanin da da uba mai gida da mai gidansa mata da miji da ya bugi ba'dhum ala ba'd sashi sai ka ga yana zaluntar sashi sai yace illa allazina amanu wa amilu as-salihati wa qalilum ma sai wanda suka yi imani suka aiki mai kyau kuma ɗan kaɗan ne a cikin mutane to a lokacin ne sai Allah ya ce wa banna Dawud annama fatannahu a lokacin sai annabi Dawud ya tabbatar abinda muka yi masa jarraba muka yi masa cewa ya saurari daya ya kamata ya saurarawa daya to a lokacin annabi Dawud ya tabbatar da cewa turonsa aka yi su yi masa jarrabawa da aka fasta gafar rabbahu wa kharra raki'an wa ana sai nemi gafaran ubangiji ya fadi yana ainihin wato mai kankan da kai da kuma komawa zuwa ga Allah ar-ruku' anan da ma'anan at-tawadu da aka sai Allah ya ce fa gafarna lahu dhalika wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'a muka gafarta masa dama annabi Dawud Allah ya ce a wajen mu yana da babban matsayi to da Allah ya gama sai ya kira yake masa ya Dawud ya kai Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard mene ne sanya ka khalifa a doren kasa fa hukum bainan nas bil haqq kai hukunci tsakanin mutane da gaskiya kaga bainan nas din nan ya shafi tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba idan Allah subhanahu wata'ala ya daura maka shugabanci to inda ake shugabannin na amfani da damar su ta musulmi su kwatanta adalcin da musulunci yace ai da karkashin dokar kasa da wallahi kikkiawar dabi'ar su da adalcin su kasance wasu na musulmi da yawa waɗanda za su shiga addinin musulunci suna da yawa idan kana yawon da'awa za a faɗa maka su saddauna ba haka suke ba ɗan siyasa ne sannan kuma suna rike da addinin su za su zo tallar jam'iyyar su sannan kuma sai sun tallata addinin su sai sai akwai inda in kade za su ce maka tunda su saddauna suka zo aka shiga musulunci a nan yankin ba su tsara ganin kowa ba dan haka sai yake cewa fa hukum bainan nas bil haqiqa hukunci tsakanin mutane da gaskiya wala tattabi il hawa kakka busan zuciya wa yudillaka an sabilillahi fi sabba maka bacewa daga tafarkin Allah innal ladhina yudilluna an sabilillahi wannan suke bacewa daga tafarkin Allah lahum azabun shadidun bima nasu yawmal hisab suna da azaba mai radadi saboda abinda suka bari wato ranar sakamako wannan kun ga annabin Allah ne daga cikin annaban Allah da ya bashi dama ta ilimi da mulki Allah yake masa wannan tahdidi da jin kunne wajen cewa lallai ya zamanto yana da ainihin wato adalci shi yasa zamu ga Allah madaukakin sarki yake ce mana inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl inna allaha ni'ma yaqidukum bi inna allaha kana sami'an basira Allah yana umurta ku kuma yadda amana zuwa ga masu ita wa idha hakamtum bainan nasi in za ku hukunci tsakanin mutane kaga bainan nasi ya shafi musulmi da wanda ba musulmi an tahkumu bil adl ku hukunci tsakanin su da adalci madalla da abin da ke muku wa Allah ke muku wa'azi da shi inna allaha kana sami'an basira ka ku ga wa'azi ya kai wa'azi a ce Allah ne ke wa'azi da kai inna allaha ni'ma ya'idukum bi duk wa'azin da za a ce ku Allah ne ke yi da kanshi shi yasa yace inna allaha ni'ma ya'idukum bi Allah yana madalla da abin da yake muku wa'azi da shi to babban matsala ta farko kamar yadda na sha faɗa in kwanakin nan mafhumi na adalci galibin shugabanninmu da ake daukar su a tsara saka su shugabanci ba su fahimci mafhumi na adalci ba in sun fahimce shi sun fahimce shi ne a fahimtar rayuwa
ta bangaren ilimin boko amma ba ma'auni na addini ba. Shi yasa kullun nake cewa yanzu a jihar Kaduna ai na ta riga ta nuna cewa da musulmi da wanda ba musulmi ba ma'aunin ba ɗaya bane wajen adadi ta fuskar yawa. Idan an tashi a jihar Kaduna ba a yi wa al'umman musulmi adalci ba a zo raba abu a ba musulmi 50 a ba wanda ba musulmi ba 50. Ya kamata adalci shine a ba musulmi gwargwadon yawan su kuma a ba su gwargwadon wa. Wannan shine adalci. To amma fa abun bakin ciki fa idan an zo raban nan fa dama a ce a kasar musulmi na samun 50 wanda ba musulmi ma suna samun 50 da sauki. Na faɗa yan kwanakin nan nake cewa ka je ka bincika ka gani. Abin da ya shafi ɗaukar aiki da ake yi. Ka ajiye maganan gwamnatocin baya hatta wannan gwamnatin da ake ganin cewa musulmi ne shugabanta galibin kuma gurare musulmi ne ke shugabanta shugaban kaza musulmi shugaban kaza musulmi shugaban kaza musulmi to ka je ka bi rikodin da aka ɗauka na aiki za ka samu duk inda aka ɗauki aiki galibi za ka samu wanda ba musulmi ba adadin su ke fin yawa akan musulmi a ƙasar da musulmi ne suka fi yawa. Kuma wannan kallon shi suke a matsayin wannan wai an yi ma al'umman musulmi adalci. Yanzu a nan jihar Kaduna muna da ƴan majalisu ɗaya ana da sanatoci. Idan ka haɗa waɗanda suke tattaruwa a Najeriya a majalisar dokoki ta ƙasa ka san cewa wanda suka fi yawa daga ƴan sanatocin da ƴan majalisun adadin da ke zuwa daga arewa ya fi yawa. Alal aƙalli yanzu kowane mutum daga cikinsu za ka samu an yadda ya ɗauki direba ya ɗauki kaza ƙaranci mutum 5 to za ka samu saboda ba mu da shugabanni wanda ba al'ummar ba ne ke gabansu maimakon ko ma ɗan gidanku za ka ɗauka ka dai ɗauki musulmi ko ai ka rage mana aiki ai. Kuma shi ko ba zai ma kowa komai ba kar ya zama nauyi ga wani ya riƙe kansa. Su daga can waɗanda aka zaɓo daga kudanci idan aka zaɓe su za ka ga wanda duk ke arewa bai da gurbi wajen su ɗauke shi a wannan bakansu nasu. Amma mu daga nan duk wanda kuka zaɓe shi ku tambaye shi a wannan gurbin da aka yadda yanzu a ɗauki aiki mutum nawa ya ɗauka 'yan uwanshi musulmi ko da 'yan uwanshi ne. Wala za ka samu wani duka waɗannan gurbin waɗanda ba musulmi ba yake zuwa ya cike gurbin shi ne. Ina so ku fahimci hatsarin da muke ciki ne. Ku fahimci hatsarin da muke ciki ne. Kuma na faɗa muku yanzu ai kun san waɗanda aka zaɓa wannan zaɓen ku? To duk wanda aka zaɓa ƙaranci akwai wannan adadi na mutane da aka yadda ya ɗauke su aiki da direba da mai masa kaza da mai masa kaza da mai masa kaza da mai masa kaza. To kowanne ku bincike shi ku ji waye ɗauka. Yan uwansa musulmi ya ɗauka ko kuwa a daidai lokacin da ake fama da matsaloli a nan haka kuma ya ajiye yan uwansa musulmi ya sace rarumo kafirai ya zo ya cike gurbin da ya kamata ya cike na musulmi da su sai ku bincika. To wannan shi ne mafhumi na adalci. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yana wata magana Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Taymiyyah al-Harani wanda ya rasu hijira 720 da ainihin wato 8 yake cewa fa innan nasa mutane lam yatanaza'u ba su jayayya ba fi anna aqibata zulmi cewa ƙarshen zalunci da kake gani wa qimatun musiba da yadda kaga ina faɗa kwanan nan cewa ɗaya daga cikin dalilan da ke sa Allah ya jarraba mutane da shugabanni marasa kyau halin mali tare da haka duk wani shugaba da ya zalunci mutane uqubar da Allah zai masa tun daga duniya da lahira sai ta fi kuma ta mutanen da ya shugabanta da ya kamata ka san wannan sai yake cewa wa aqibatul adl ƙarshen adalci kuma karimatun karamci ne waliza saboda haka ne yurwa ake ruwaitowa Allahu yansuru dawlatal adila Allah yana taimakon daula adila wa in kana kafira Ibnu Taymiyyah yace daula ko kafira ce ko arniya ce in dai tana yin adalci Allah sai ya taimake ta wala yansuru dawlata zalima wa in kanat mu'mina Allah ba zai taimaki daula ba koda musulma ce in dai akwai zalunci a cikin ta. Haka Ibnu Taymiyyah ya faɗa. To shi yasa na faɗa muku idan aka samu wanda ba musulmi ba ya taho zai shugabanci in adali ne wala zai yi shugabanci kuma kasar ta zauna lafiya sai kaga in ba ta ba sai an samu musulmi ya dawo yana cewa ai gara ma wanda ba musulmi ba da musulmi to da musulmin sallar suke da dama su abin da ya kamata su ba su ba sannan ya ƙara fada yake cewa fa kullu man adala duk mutumin da ya adalci fi wilayatin min alwilayat a cikin wani shugabanci daga cikin shugabanci fasasa habi ilmin ya shugabanci mutane da ilimi wa ata Allah wa rasuluhu bihasbi in kan yabi Allah yabi manzon Allah gurgurdan yadda zai iya sai ce fa huwa min al-abrar salihina yana daga cikin bayin Allah na kirki ya ƙara tafada shekul islam ibn taymiya yake ta umurun nas tastaqimu fi dunya al'amuran mutane tana tsayawa a duniya ne ma al-adl tare da adalci aktsaru mimma tastaqima ma abulma fil huquq fi yadda ba ta tsayawa wajen tare da zalunci a cikin haƙoƙin mutane shi yasa kake ganin ƙasashen turai din nan tare da ballar da suke da shi da arnancin da kafircin lokacin da suka yi kokari wajen abin da ya shafi tsare hukukun su wasu mutane sai kaga Allah yana daga musu kafa amma ƙasashen musulmi ana samun matsala sai a kore ka ƙasar musulmi ta kasa karɓarka amma da ka shiga ƙasar zai ga kayan kasha ta zauna lafiya sai ke cewa yuqalu ana cewa ad-dunya tadumu ma al-adl wal kufr wannan duniyar da kake ganin ta za ta ci gaba da dawwama da adalci wato tare da kafirci ana iya samun shugabanni ko da kafire ne in suna da adalci duniyar ta zauna lafiya amma wala tadumu ma al-zulm wal islam babu yadda za a yi duniya ta dawwama tare da zalunci da musulunci in an samu shugaba musulmi ne amma zalimi ne ba yadda za a yi shugabancin ya tabbata mu daina wadara kanmu mu fada wa juna gaskiya an fahimta sai yake fada yake ƙara fada yake cewa al-adlu nizamu kulli shay'i adalci shine tsarin kowane irin abu fa idza uqima amru ad-dunya bi adlin in aka tsayar da al'amarin duniya da adalci qamat to duniya sai ta tsaye wa in lam yakul li sahibiha fil akhirati min qalaq ko da kuma abokin shugabancin a lahira ba shi da kowane irin rabo ko ba gayar arnin ya ci ya sha bai a nan duniya koma lahira to in an samu wanda ba musulmi ba ko da ku a ƙarshen al'amari in an je lahira bai da komai in dai zai wa mutane shugabanci da adalci duniya za ta zauna lafiya sai ya ce wa mata lam taqum bi adl lam taqum dukkan da duniya bata tsaye da adalci ba to ba za ta tsaye wa in kana li sahibi hamin al-iman ma yajzi bihi fil akhirah ko da ku wanda zai shugabancin yana da imanin da in yaje lahira Allah zai masa sakamako akan wannan dan haka babban matsalar yanzu shine ana buƙatar asasi na adalci shi yasa mun kiya fada a nan gurin da wani daga cikin gwamnoni kun san da abin da ya faru a nan jihar Kaduna lokacin da aka samu wanda ba musulmi bai yi shugabanci a nan Allah ya kaddara abin da ya kaddara ina wata jiha lokacin abin ya faru akwai na kusa da gwamnan na bugo masa na fada masa nace to mu addinin mu na musulunci yana da tsari ko da wanda ba musulmi ba sun yi amfani da damar su sun mana abin da suke so to Allah bai ba da damar kai kana musulmi kai abin da kaga dama akan su ba sai abin da shi Allah ya tsara saboda ka'ida na wasama arfa'aha wa wada al-mizan Allah ta tagau fil mizan wannan shine ainihin wato adalci to yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye shugabannin mu adalcin abin da ya shafe shi ma sun kasa fahimtar sa a ibn al-qayyim sai magana ta gaba abin da ya shafi al'amari na siyasa al'amari na siyasa kalmar siyasa asali ba kalma bace ta Hausa kalma ce ta Larabci Bahaushe ya Hausantar da ita sai ta koma Hausa daga safe ya susu siyasatan ne shi kuma safe ya susu siyasatan tsayuwa da gyara abu da maslaharsa da kallonsa ta duk inda ya dace a kalle shi to in ba rashin kunya ba na yi lecture a Yola mai taken alaƙar malaman addini da siyasa na yi dogon bayani akan wannan kalmar wanda yake so zai iya komawa yanzu idan ba rashin kunya ba kalmar da yake hatta asalinta ma ta addini ce sannan yanzu kuma sai kaga saboda jahiltar addini da mutanen mu suka yi ana kokarin haramtawa masu addinin ma alaka da abu kuna gani ana kalubalance ka duk inda zaka je ka je kalmar siyasa ba kalma bace ta Hausa kalma ce ta Larabci kalma ce ta addini saboda daga safi su su siyasatan ne ko 20 ne aka karanta zaka ga alfazar din yana cewa afadan nadafaidan wa a'mala sa'adatan sai ce fasasa bidakal khalqalinan wa shiddata sai ce fasasa daga safi su su siyasatan wannan shine ma'anar sa a yare na Larabci da kuma ma'anar sa ta ainihin wato addini to na sha fada nake cewa galibin waɗanda suke aikin gwamnati a yanzu da dan sanda da soja da duk wani mai kayan sarki da harkar siyasa kaso 10 daga cikin su zan iya rantse maka da Allah in ce maka kaso 9 wallahi da fatawar Malam Abubakar kuma suka shiga an yi lokacin da idan ka ga mutum yana aikin dan sanda a nan kasar to dan baya ga dangi ke zuwa to da kace zaka tafi aikin dan sanda sai mamaka ta biyo tace yadda kayan nan nasu yake baki to haka ma zuciya ta take baki sai zamanto sai lalatattun cikin mu sai da Allah ya tashi Malam Abubakar Gumi ya ta karantar da mutane da fadakar da su da wayar da su cewa a tashi a shiga yace kaman bayin gidanka ne in ya riga ya samu matsala ai baka cewa bari ka bar gidan saboda bayan ya samu matsala haka kike hakura ka tunkari matsalar ka gyara idan ka iya zama a gidan to tunda ba wata kasa da zamu zauna sai nan shin za a ce a bar yace a dole mutanen mu su shiga dan su zama wakilan addinin su sannan su zama wakilan al'ummar su ina so zan karanta maganan dan sa maganan malam an gani sannan sai in karanto maganar Ibn al-Qayyim dan mutane su ji maganar malam da bakin sa mai malam yake faɗa ka abin ya bar duniya domin yanzu duk wani dan siyasa yanzu da yake siyasa yake cin gadiya ta kakko manta Malam Abubakar Gumfa sama da shekara 30 aka ana rikici da shi a nan kasa yana cewa ma siyasan nan ta bi sallah muhimmanci me yasa ya faɗa haka saboda ai tsammanin shi musulmin ɗan siyasa idan sun je za su zama wakilan al'ummar su da addinin su ne so da kar ya zamanto ba su suke da dama ba ai amfani da damar a hana su addini yau shugabannin mu suna iya fitowa mutum ya ce babu ruwan shi da addini kuma wallahi ba wasa yake ba da gaske yake saboda an ce innama yusaddiqu qawlal mar'i ma huwa fa'ilu abinda ke gaggata magana kowane mutum shine aiki ne idan mutum ya ce a baki ba ruwansa da harkar addini sai ko ga ta ƙarƙashin ƙasa yana taimakon addinin to kasan waccan maganan wani dalili ne sai ta amma in mutum ya ce babu ruwansa da addini kuma ka bincika bai taba ma addini komai ba kuma bai da alaka da shi alakar sa da addinin sai dai kawai shi musulmi ne yazo ya sallah kamar yadda kuke yi amma ya hau shugabanci zai sauka idan an zo ana buƙatar mai kai ma addinin ka ba za ka nuna komai ba to wallahi wannan yana nuna maganar da ya faɗa da gaske yake bari mu ji maganar da ba ta da ku
wa ayyuhal jama'a ya ka ta yi muhimmanci da daga farko ma haka ne domin wato da siyasa ake shugabanci a bai ne kuma sallai waɗanda za ku iya ganewa ko wani gari babban gari ne ko ƙaramin gari ne sarkin garin nan ko hakimin garin nan ko daga cikin garin nan ya fi mai daraja da mutane
an fahimci maganin malaye yanzu ba ga 'yan kasuwa a kasuwa an ba su notice ba an ce su tashi sun tashi ko ba su tashi ba ni yanzu na yi san tafi kasuwa in ce na ba mutane notice su tashi ashe yau inda ake shugabannin mu addini ya dame su ba wai da sunan addini ba da sunan doka ta ƙasa ma za su yi hana manna da yawa yanzu a makaranta kowace makaranta idan ka je high institution ba akwai maganan dressing din banza ba idan kana shugaban makarantar addini ya dame ka ba sai ka ce addini ya hana ba za ka iya cewa ba za a yi ba ba dan addini ya hana ba dan dokan makaranta ta hana shikenan amma wara'a ha ma wara'a abinda ke bayanta kai ka san abinda ke bayanta ba ruwanka da maganan addini amma kai ka san musulmi ne kai addininka kake wakilta daka abinda malam yake nufi a nan wajen shine da gaske ne in mutum akwai shugabanci a hannun shi bannan da yake iya hanawa malami mai karantarwa bai iya hanata ko kuwa to
anan a siyasa ta yi mun ji ko ba ta ba ba haka nan siyasa ba gwamnati ta ta gwamnati idan mutum ne suka ce ba ruwanmu da siyasa suka ce zai hankali a haka ta dai fakari da ya yi suka amsa shugabanci to shi ke nan duk arzikin kasa sai a yi amfani da shi wajen kasanci musulunci da rabo jiki saboda ka koka nan a jama musulmi tun da karo mai buɗa musu makarantun ne ba mai buɗa musu hanyoyin da za su gyara masallatai yansu ba mai buɗa musu hanyoyin da za su gyara addininsu sun komo dai barori sun manta da addinin saboda ka
ina fatar an ji maganar malam manufar shine idan akwai gwamnati a hannunsu su amfani da dukiyar gwamnati su buɗa yadda za a gina masallati a gina makarantu a buɗe hanyoyi na da'awa yanzu wannan barazanar da muke fuskanta a arewacin Najeriya ta dirkakar da wasu suka yi amfani da damar su ta kuɗi wajen riddantar da mutanenmu shugabanni ba akwai kuɗin gwamnati a hannunsa ba kuɗin iyayensu ne ko za ka tafi lahira da su ne Allah ya ce wa atuhum min malin lahi allazi ataku ku ba su daga dukiyar Allah sai da ku ya danka ta hannu sai suka zo suka rike kuɗi da sunan kishin wa kishin ƙasa amma kuma babu kishin addininsu wannan ta kai ga wasu su kuma suke intizain wannan fursa yanzu suke amfani da ita wajen a baka dan wani abu na duniya saboda ka shiga wani matsatsi na rayuwa a ka kai ridda na rantsi da Allah ya tambaye su wallahi duk wani mutum da kake shugaba matsin na rayuwa da ya shiga kuna da yadda za ku yi ya zama ku ne sababin ya yi ridde bar addinin musulunci wallahi tallahi sai Allah ya tambaye su to da haka wannan shine halin da muke ciki yanzu kuma galibin yanzu shugabanninmu da aka zaba kaso 10 daga cikinsu 8 wannan shine tsarinsu ba ruwansu da addini kuma in ka zo a tarihin mutum aka ce ka nuna meye ma addini ba za ka nuna ba a yanzu da yake shugabanci ba za ka nuna ba kuma bayan ya bar shugabanci bai da tunanin yi shi ya dauka aikin addini mafi kololuwa in ya samu kuɗi ya siya butoci ya kawo masallaci bas ya gama
sannan ma ko da sun dungura ba ko sanya da take ba ko ana a jima ko aure su ba su sanya da suke daurawa ba kamar yadda mun ka shigo adina kuna ganin adina mai yawan mutane ma ba su ko sanya da ke sanna ba idan makarantun nan ana yin su kamar yadda musulunci yake ana zama haka nan wanda manyan mutanen nan wadanda sun kaza manyan mutane ko kaddar ilimin nan nasu da ilimin addini ne aka koyar da su da zuwa yanda an zuwa ne yayi amma da yake an wata hanya da suke ibe da sun ka komo su ne jama'a da addini ko ba haka ba in wato abin shugaba musulmi ne na shirya hanya ta koyar da addini duk kasa sai ka koma musulma in kafiri ne ko kasan nan duk musulma ya sami a jima su yadda da su sun koma sun bari ba wannan
to wannan shine abin da muke jin tsoro nan gaba Allah ya babba mutanenmu dama ba su yi amfani da ita ba ko to duk randa wanda ba mu ba suka samu dama suke amfani da ita in kai yanzu ka tsira dan da zaka haifa baka da tabbas zai tsira shi dan da zai haifa wataƙila kana kabari labari ne zo maka za a ce yayi ridda kamar yadda wannan ita ce barazanar da ake fuskanta
ba kana ƙuri'a kake bari in je ma maka yi wannan ƙuri'a wannan kalma ce bari in je ma maka ta mai da kai kai
me yasa malami wannan magana saboda duk gudun kada a danne addinin musulunci da musulmi yasa yace kai attempting na cewa ma bari ka zabi wanda ba musulmi ba kai ridda saboda yana gudun kada addinin musulunci wani addinin da ba na musulunci bai haushi wannan shine dalilin malam Allah ya ji kan malam
amin da kafirci ya hakan ka in baka yi sallah ba sallan nan kai dai ka shafa ko gidanka ba ta shafa ba amma wannan kwaya da ka je abin ka fasi kafa ku duk ciki kun ga muhimmanci shi to ba haka nan a farko lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin sahabbai wato sun san sallah sun san muhimmancin ta a kuma a za a nuna muhimmancin wato abin nan siyasa annabi ya ayyana musu liman ya ayyana miki da manyan Abubakar ne ma ya tunda
to wannan wasu ba addini daga cikin maganganun da malam idan maganganun shi sun kai minti 7 da sakon 16 amma ina ganin wa bi hazal qadr kifaya mai hankali dan abin da yasa in ina kai tuwa in ce malam ya ce to wani ba zai kiyaye ba kamar yadda wani zai ji ba baki da baki malam din ya fada malam ya fada manufarsa na a shiga aikin gwamnati a shiga harkar siyasa dan mutanen mu su zama wakile na addinin su da al'ummar su ko mu ba mu ce idan mutun ya samu dama ba yana musulmi ya cuci wanda ba musulmi ba amma al'ummar musulmin a ba su haƙƙin su to wannan shine abin da muka rasa yanzu Ibn al-Qayyim al-Kitabin shi al-Turuq al-Hukumiyya yana faɗa yana cewa mallahu zakum fi shari'ati duk mutumin da ya dandane dadin shari'ar musulunci والطلاء على كمالاتها وتضمنها لغاية المصالح العبادي سننيه تنكاي أكن كمال الشريعة دا أبن دا تقنسان مسلعوهم باي في المعاش والمعادي على يوال كمالاهرة سيتي ومجيئها بغاية العدل دا كما يد الدين المسلم يدول تككا آدل الذي يسق الخلائد wanda adalcin musulunci yana wayyalwatan halittun duniya gabaki idan wanda ya halitta ya fi kowa sanin abin da ya halitta shi yasa yace ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir sai yace wa annahu la adla fawqa adli habab adalci sama da nashar addinin musulunci wala maslahata fawqa ma tadammanahu min al-masalih babu maslaha sama da abin da ta kunsa na maslaha sai yace tabayyana lahu zai bayyana gare ka anna siyasata al-adila siyasa ta adalci kun ga Ibn al-Qayyim ya rasu hijira 751 yanzu shekara 79 bai duniya wannan shekara 500 bai duniya amma sai gashi a littafin sa yana faɗa cewa anna siyasata al-adila siyasa ta adalci sai yace juz'un min ajza'iha yanki ne na yankin shari'ar musulunci wa far'un min furu'iha sannan reshe ne daga cikin reshen ta wa anna man lahu ma'rifatun bi maqasidiha duk mutumin da ya san manufofin shari'ar musulunci da siyasar musulunci wa wada'iha da kuma ababan da aka dora mata wa hasuna fahmuhu fiha fahimta sai kyau a cikin ta lami hatat ma'aha ila siyasati ghayriha albattaka zaka ga ba zai buƙaci wata siyasa ba wacce ba ta musulunci ba sai yake cewa فإن السياسة نوعان سياسة نوع بيتي سياسة ظالمة أقول سياسة تظالمتي سيتي فالشريعة تحرمها ذاك شراء المسلمين تهارم ذاتها وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر أقول سياسة تعادلتي واتتكي إيا كرؤو حق إلى قفازك إيا الظالمي تمير ووند أكا ظالمتا سيتي فهي min ash-shari'ati amilaha man alimaha wa jahilaha man jahilaha to wannan yana daga cikin shari'ar Allah wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba shi ma bai sani ba malamin Ibn Taymiyyah a cikin as-siyasatu ash-shar'iyyah fi islah ar-ra'i wa ar-ra'iyya shi ma yayi magana kwatankwacin irin wannan wanda dalibin sa yi to yanzu wannan magana da Ibn Qayyim yayi a nan wajen yake faɗa cewa was-siyasatu wato عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر يعني بما الظالم فاجر أحق الأمة المسلمين أكرق أباسو أبين يا ذا بلائي يا ذا ما تاشي من أنكر لا يما كان أكواننا نشك كالجان أجمع أيوة سنة زيلا لسسة دون سكة جنا سوتا سنسك ناسو مودك نمبام دا قلبي أتن أما سودك تنسنا دا قلبي أنا لأنني سنغفرنا كي za ka iya ganin a jihar Kaduna sai ka ga wadan walwaji ya taso ya cike nan kai kuma kana nan kai baka da gurbi a can inda ya baro in kai magana sai a ce kasa daya wallahi in kana yawo a Najeriya sai ran da Allah ya jarrabe ka kai kudancin Najeriya in baka taba zuwa ba daga Kabar Arewa kai can zaka dauka ba kasa daya ake rayuwa ba kamar ka bar Najeriya ne ka tsallaka wata kasa haka suke tiritin ɗinka haka suke maka mu'amala kaya irin wannan normal akwai guraren da baka isa ka sake yawo ba kuma ana cewa ƙasa ɗaya al'umma ɗaya haka ake cewa ƙasa ɗaya al'umma ɗaya wannan shine abin da yake damun min da haka yayi magana akan wannan ibnu taymiya da ya kawo cikin as-siyasatu shar'iyya ya kawo inna allaha ya amuru bil adli allah yana umurci da adalci wal insan mai kyautata wa ita'i dhul qurba wa yanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun sai yake cewa Allah madaukakin sarki ya ƙara faɗa cewa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi sai yace wa idza kanat al-ayatu qad awjabat ada' al-amanati idan wannan ayat ta wajabta dole a mayar da amana ila ahliha zuwa ga masu su sai yace wal hukma bil adli din hukunci da adalci sai yace fa hadhan jima'u siyasati al-adila to wa'annan su ne abinda suka hada siyasa ta adalci والولاية الصالحة لكم شوق بنشي ميكي وأمانة دايا صنن لكم واتو أبن ديشا في ميد حقوكي زواغ ما سسو يوند حق إماني مكي بقاتر شوق بني ستايا أباء الأمة المسلمي حق إنسو وأنم كما موكو قصد ذات كي بواد إواتاد إبات واد إبا بوكوا ko kasar za ta kai ga watsuwa ta dade bata watsi bata watsi kowa ya kama gaban sama irin wannan rashin mutuncin da ake yi a ce a zo a dauki danka karami a ce a kai shi a rijantar da shi da irin wannan wulakancin da ake da sunan kasa daya ba garama a raba kasar ba wayannan mutanen da aka kama su da wannan in ka hau internet a kasashen duniya zaka ga babu wanda ya kai su banna wajen bata ka sunan Najeriya ko shekaran da cikin satin nan naga wani aitalen ya shiga musu da kotun a iyakar sun kama shi sannan wasu satuttuka da suka wuce naga wani a Italy sun je sun cuci wani bature wajen kudi dala 700,000 suka cuce shi inda suka je suka cuce shi gidan shi ne yana da office wasu san office din ba kawai yana zaune sai suka zo suka kama haya kusa da gurin shi ma da yake dan iskan gari ne sai ya tura ya je ya dibo ɗan iska suka zo suka ritsa su a gidan wallahi haka za su kwantar da inyamun sai sun yi luwaɗi da shi sun gama sannan su sa fitila su fasa mai ni na ga bidiyon da kuma tare da haka ake ta wani rufa-rufa in dai za a ci gaba da yin irin wannan rashin mutuncin na rantsi da Allah gara a dara ƙasa kai kowa ya kama gaban shi me amfaninta a haka kuma ka zagaya ka gani ka yawo in ka dai tana ina ne duk inda ka je a kasashen duniya ba wanda ya kai bata sunan Najeriya irin waɗannan mutanen babu amma kuma shugabannin mu saboda kowa yana da ambition shekara ta 1000 kaza zai nemi shugaban ƙasa iri-iri suna ji suna kallo ga banna ga inda gaskiya take ga masu haƙƙi ya kamata a ba su haƙƙin su amma kowa ya ja bakin su ya shi shi to dan haka malamai sun faɗa sun ce mumini ba shi da wadatuwa daga barin ɗabi'u guda shida na farko idan kana musulmi mumini kana buƙatar ilmin ya dullahu alal akhirah kana buƙatar ka samu ilimin da zai shiryar da kai zuwa ga lahira ka rayu kana musulmi a wannan doren duniya baka da ilimin da zai alakanta ka da Allah alaka mai kyau to ka shiga uku na biyu akwai rafiqun yu'inuhu ala ta'atillahi ka samu abokin da zai taimake ka wajen yi ma Allah da'a wa yamna'uhu amma asmitillahi idan za kai sako ya hana ka da zaran Allah ya jarrabe ka da abokan banzan da idan za kai aikin banna su zuga ka in za kai na alheri su hana ka to ka shiga matsala na uku ma'rifatu aduwihi in kana mutum kai daukari ka san makiyinka wal hadru minhu sannan kai taka dantsan da shi sannan na hudu ibratun ya'tabiru biha ayatillahi ta'ala ya zamanto in wani abu ya faru kana la'akari da shi a matsayin wa'azi sannan da abinda Allah yake jujjuyawa na dare da wuni yanzu ai juyin dare da wuni ne yasa wanda yake shugaban kasa a da ba shi bane yanzu ko wani ne ko wanda yake gwamnatin jiha da ba shi bane yanzu wani ne ko to in dare da wuni suna jujjuyawa sai an waye gari ba shi bane kuma wani zai so to ya za ka yi duk wani wanda aka kai shi wani ofishi yanzu yana jujjuya sai ya ga hotunan wasu mutane wa in kai daraktan kaza ne sai ka ga wasu daraktoci hotunan su tun daga can ya kai nan wa na yayi daga shekara ta kaza ya tafi wa na ma ya tafi kai ma za ka tafi kuma wallahi abinda ya rage Allah sai ya tambaye ka mai kaima al'ummarka mai kaima addininka sannan abu na biyar insaful khalqi kai ma halittu adalci kai la yakuna lahu yawmal qiyamati khasman kada ya zamanto kana baka da wanda zaka tsaya gaban Allah ko husuma da shi sannan na shida al-istidadu lil maut qabla nuzulihi kai kokari kana tattali dan mutuwa kafin mutuwar ta zo ne kai la yakuna wato mubtada'an yawmal qiyama saboda kada ya kunyata ka gobe ranar tashin ainihin wato al-qiyama wannan yana daga ciki cikin abubuwan da nake so in fada to a la'akari da yanayi na lokaci kuma ban su in wuce ka'idar da muka saba daga ƙarshe babban dalilin da ya sa ni wannan karatun kasa a keɓance maganan yaran nan cikin yaran nan da aka yi nema ta irin wannan hanyar mutum 49 an ga 10 ana neman 39 ina so in ina maganan nan ka dinga ji a zuciyarka yanzu idan dan da kai aka haifa ne ka aika haifan masa aka zo aka dauke shi ba a ga yaran ba kana tunanin yau za a gan shi gobe za a gan shi tsakaninka da Allah kai za ka iya koma ka kwanta kai bacci lafiya lau to ka dinga jin irin wannan damuwar da iyayen yaran nan suka shiga ciki dan haka kiran da nake yi tun daga kan shugaban kasa ka san in ka faɗa alheri masu kaiwa ba sa kaiwa yau da zagi zan kudin dima ma shugaban kasa da ana gama wani matsayaci zai dace shi yanzu nan zamani na internet daga gari kafin ya waye zaka ga ya zagaye duniya gabaki daya to sakon da muka faɗa tunda yana da alaka da al'umma duk wanda ya ji shi ya dauke shi haka ya zagaye duniya kuma a isarwa da waɗanda za a isar musu na farko shine a yaran nan da aka sata a Kano tsakani da Allah an ci mutuncin su musamman ɗaya daga cikin yarinyar da shekara ta 11 hankalinka zai tashi zaka ga idan shi matsala ta faru shugabannin mu sai su fito su yi ta magana sai su yi ta maganar auren wuri ko mutum ya je ya aure ya tara yaya to ina ruwan kan ya tara yaya kai da kai zo ka kwashe kuɗin da mutum 1000 za su rayu kai kadai nan zamfara na je wani gari karatu mutum bai da lafiya aka ɗauko shi da daddare asibitin gwamnati aka zo ba wuta ba jandareto cikin dubu aka baka shimfiɗar da shi kan gado a shi a kan gadon nan akwai wata narkeke kunama tana kwanci billahi lazi haka aka shimfiɗar da mutumin nan kai ta dinga harbin mutumin nan yana gumi ana zafin zazzaɓi ne ko da za a ɗaga ashe ta riga ta mai illa shine sababin mutuwar shi shi yasa nake ce muku shugabanninmu ba da gaske suke ba ku daina ɓata ma kanku lokaci yanzu kun ga ai an ce a rirrufe boda ku Allah ya saka ma gwamnati da alheri abinda ta yi in alheri take nufi ga ƙasa amma ni ƙalubalen da nake faɗa musu don ku gane ba da gaske suke ba kuma ku mutanen gari da ake yin abin nan saboda ku ku ne mutanen da wani lokaci idan abu ya taso farko ba kwa kallon masalihun da ake faɗa muku yanzu ni laifin mai ne wa mutane tunda nake ni ban taɓa cewa a zaɓi wani ko a zaɓi wata jam'iyya ba iya fahimta ta da ra'ayina shine a zaɓi mutanen kirki amma akan wannan shekara ta 2015 ba irin jafa'in da ban gani ba saboda kawai na ce wa mutane su zaɓi mutanen kirki da na ce ku zaɓi mutanen kirki maslaha ta ce ko maslahar ku da na daina magana kan siyasar na ce a zaɓi wani ko ka a zaɓe shi kaga na daina sa riga ne kaga na daina harkokina na rayuwa ba abinda na canza kuma ila yawmal qiyamati magana akan siyasa ban ƙara yi in ce wai a zaɓi wani a'a ba abinda ya dama in ka ga dama ka zaɓi wanda ka ga dama ka zaɓa amma jiki magari ko kuwa jiki magari saboda haka a wannan matsalar abinda ya shafi me nake magana akan sa ba boda to inda gaske ake yadda suka hana fita a shigo da wani abu dan sai an inganta na gida abu uku su suke gina dan adam abinci na ciki sannan ilimi na ciki harkar lafiya na ciki to inda gaske shugabanninmu suke tun daga kan shugaban kasa da gwamnonin jihohi da ƴan majalisun nan su hana ƴaƴansu fita karatu waje su dawo a gyara jami'o'in Najeriya. In na rantse da Allah in ka ga ba za su yaka ba to ba da gaske suke yi ba. Babu ranar da ilimi zai gyaru sai idan ƴaƴansu sun daina fita waje karatu sun dawo suna karatu a jami'o'in gida to za su yarda a gyara jami'o'in. Ka je ka bincika duk duniya babu inda za ka samu jami'a ta shekara ɗaya a rufe ana yajin aiki sai Najeriya. So da galibinsu kaso a Najeriya ne ba za ka samu mafi yawancin malaman da ke karantarwa a jami'o'in ma ƴaƴansu ba sa karatu a jami'o'in. To ta yaya za a yi harkar ilimi ya gyaru? Sai an zo a cewa mutane ƙarya kullum talaka talaka shi kuma ya kasa sanin ciwon kansa ina ya fito ina yake me yake so ya cimma. Ɗaya kenan sannan na biyu harkar lafiya. Ku duba da kyau ku gani asibitocin gwamnati nan asibitin dutse na kai matata da da tsautsayi ranar da ta mutu. Sai da na ɗauko ta na kawo ta wannan asibitin na Amurullahi. Haihuwa ya taso mata na ɗauke ta na kai ta asibitin dutse. Wacce a gwamnati ta ɗauka ta biya ta albashi sai mata kaza sai mata kaza. An zo an ce a je nan. A je nan in je a ce ka je nan in je aka zo aka bubbuga mata wai fada ma take dan me za a zo a tashe ta a ita ta kwana ba ce bacci ba aikin fada aka kai ta kenan fa. Idan ni yanzu iri na naje asibitin dutse nan sun mai irin wannan dan Allah ragowar gama garin mutane da suke fama da matsaloli me yasa ake irin wannan saboda sanin cewa galibi ya ibadiyan ladina amanu ne ke zuwa asibiti. Da sun san manya na zuwa asibitin ba za su yaka ba don suna jin tsoron su yi ma wani ba san kowa yi ba. An raba asibitocin gwamnati daban na ya ibadiyar lazina amanu daban na masu kuɗi daban na ya ibadiyar lazina amanu daban. To da aka kai in baka da lafiya sai a tafi da kai sai yadda hali shi yasa ko waɗanda ma da ransu ba su mutu ba ake kashe su shine a sabbaba mutuwarsu. Saboda haka sai ga mutum ya tafi Ingila ya tafi Amerika ya tafi ina jinyar matarsa wani matarsa in ta ɗauki ciki tun daga awon hatta haihu baya a yi a Najeriya saboda yana da yadda zai to da ka sun kashe don haka inda gaske suke yi za su yi gyara ne. To yadda suka hana suka rufe boda suka hana komai shigowa da fita to su rufe bodar shiga bodar karatu dan kowa kar ya sake fita wajen Najeriya karatu ya dawo su gyara jami'o'in gidan da asibitocin gidan duk wanda bai da lafiya a ɗauki matarsa sai can za su dawo a gyara asibitocin. Wannan shi ne magana ta ƙarshe magana zan yi guda biyu. Magana ta farko shine yaran nan matakin da aka ɗauka a arewacin Najeriya akan matsalan nan wallahi ni a fatawa fahimtar ba a ɗauki matakin da ya dace ba. Misali zan ba ku akwai wani matashi ana ce masa Yunusa Yalo kuna ganin hotunansa a intanet yana zaune a Bayelsa anguwar da yake yarinya ce shekara ta 23 ita ce da kanta tace za ka musulunta ta musulunta ya aure ta amma da ya taho Kano gwamnatin Bayelsa da ƴan jaridun kudanci suka zo suka yaɗa cewa aikin nafin ɗinki. Ka taɓa ganin mutum ya kinnafin ɗan yarinya a aure ta wanda ya kinnafin ba waya zai buga bai ce a kawo mai kuɗi? Amma haka jaridun kudancin nan suka tashi maganan yau da safe maganan dare ana ji ana kallo duk wanda ya ga abin da ya faru babu irin ƙasƙanci da wulaƙanci da Yunusa Yalo bai gani ba. Har yanzu yana tsare aka ɗauke shi kutun aka mitsa ma gwamnatin Bayelsa shi aka ce gashi nan ta yi masa hukuncin da ta ga dama. Aka yanke masa hukunci zai shekara 7 a tsare. Ba ma yanke hukunci ba ko? Yana tsare. Ba ma hukunci gwamnatin Bayelsa ta ɗauki lauyoyi san-san. To muna kira zuwa ga shugabanninmu shi ne tun daga 'yan siyasanmu sanatoci na kowace jiha. Wannan musulmi ne sannan a matsayinsa na ɗan yankin nan yana da haƙƙi a bi masa haƙƙinsa. Duk da na ga wani bawan Allah daga Gombe ina ganin koyola Gombe ya yi kururuwa cewa lallai zai bi haƙƙinsa amma yana buƙatar waɗanda za su ƙarfafe shi. Da haka wannan bawan Allah ban san shi ba Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alheri. Amma wallahi mutanen da muka zaɓa a kowane irin mataki irin wannan matsalar idan ta faru irin waɗannan mutanen namu suna da haƙƙi a wuyan mutanen mu a bi musu haƙƙin su da haka muna kira zuwa ga shugabannin mu tun daga kan shugaban ƙasa wannan matsalar da ta faru da shi wannan yalo ya kamata a sa baki a kanta a fito a yi ta ware-ware ɗaya kenan sannan na biyu su waɗannan yara da ake nema raguwar 30 da ba a gani ba ko 40 ya kamata gwamnati ta sa ido sai an nemo raguwar sannan kuma a ɗauki hukunci mai tsanani akan waɗanda suka yi wannan yanzu da wannan ya aure yarinya ai shekara 11 aka ce yana saduwa da ita da yanzu kaji manyan sun cika gidajen rediyo da iyo ake ta aikin bil adama ne yanzu har hukumar ra duk kaji suna tattata kuce akan wannan abu saboda musulmi aka yi wa an yi wa banza ba abinda zai faru don haka tun daga gwamnonin mu yan majalisunmu da sanatocinmu da masu mukami na ɗamara da wanda yake zaune a ofis daga ƙarshe addu'ar da zan yi ita ce duk wanda yake da gudunmawar da zai bayar kan matsalar nan bai bayar ba wanda yake da matakin da zai ɗauka bai ɗauka ba wanda yake da baki da zai saka akan maganar nan bai saka ba ina roƙon Allah abinda Allah ya jarrabi iyayen nan na damuwa da shi Allah ya jarrabe shi cikin ƴaƴan shi kafin ya bar duniya haka nake tun daga kan shugaban ƙasa ban cire mu kowa ba domin yau sai inda ƴar gidan ƴaƴan wani gwamna ne aka ɗiba ko ƴaƴan wani sanata ko wani ɗan majalisa ko ƴaƴan shugaban ƙasa aka ɗiba ko ƴaƴan shugaban wani sojoji aka ce gashi wasu sun tafi da ita shekarar ta 11 an dawo yarinyar ta yi bayani ta ce bata san ko sau nawa aka sadu da ita ba likitoci su ba da report cewa an riga an lalata yarinyar an buɗe yarinyar kai kana ganin cewa wanda ya wannan za a sake jin ɗuriyarsa to sai ku da aka zaɓa ku ne mutane ƴaƴanku suke da mutunci amma mutanen da suka zaɓe ku su ƴaƴansu ba mutane ba ne ba su da mutuncin ku kare haƙƙinsu don haka ina addu'a duk wanda bai damu cikin wannan matsalar ba yana da matakin da zai ɗauka yake ɗauka ni ban ce wane ba a cewa ne duk kuma kowa ya san kanshi balil insanu ala nafsihi basira da haka wannan karatun saƙon shine takensa saƙo ne zuwa ga duk wani mutum da yake shugaba a arewacin Najeriya tun daga kan sarakuna gwamnoni ƴan majalisu wanda suke riƙe da ɗamara ko ma a ina kake idan kana da gudunmawar da zaka bayar akan matsalar nan baka bayar ba to ina roƙon Allah abinda Allah ya jarraba mutanen nan da shi na damuwa cikin iyalansa kai ma Allah ya jarrabe ka da irin shi shikenan sai ka ji inda daɗi kamar su dano su dano wannan shine saboda haka wannan matsala ce ta buduro muka ga ya kamata mai karatu magana ta ƙarshe ya rage wa mutane shekara 2023 tana zuwa in za ku zaɓi mutane don ya zamanto ajandar ku ta farko addinin ku wannan shi zai bayar zuwa ga sakara mutuncin ku ya rage naku in ku a duk wanda ko ga zama da sunan rububi za ku zaɓe shi ya rage naku ni dai ban ƙara cewa ka zaɓi wani ko kakka zaɓe shi amma ina da damar in fito in ce ka zaɓi mutumin kiri amma wani ka zaɓe shi ko kakka zaɓe shi ba abin da ya dame ni wannan shi ne matsayina sannan malamai su ji tsoron Allah maganar da nayi na siyasa ɗazu idan malamai za su dinga sa baki cikin harkar siyasa to su sa da ma'auni biyu ma'auni na ilimi da ma'auni na adalci ilimin shi zai sa duk abin da ba su sani ba kar su fara adalci shi zai sa ko suna tare da mutum rashin gaskiyarsa ya bayyana su fito su faɗa wa gaskiya duniya gaskiya adalcin shi zai sa idan wani daidai ko ba sa tare da shi su fito su faɗi daidai da yi wannan shine ma'aunin da Allah ya ɗora wa malamai na adalci a kan shi saboda mu yanzu aikin nan da muke ba a ritaya wani galibin yanzu wanda aka zaɓa daga shekara 4 zuwa shekara 8 shikenan ya za a kai da Allah ya ɗora ba za ka ritaya ba sai ka mutu ka zo ka bari wanda zai ɗan auna lokaci wasa da hankalinka abai waye da haka wannan shine saƙon da nake faɗa saboda haka ina ƙara yin addu'a kuma ina rufewa da ita kuma zan yi da lafazin da annabi ya yi addu'a wani ya yi ya ce annabi ya ce na rintsi da Allah ka roƙi Allah da abinda idan an roƙi shi sai ya karɓa kuma sai ya amsa shine Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka almannanu يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم wannan shine lafazin da wani mutum ya addu'a da shi annabi ya ce na rantsi da Allah ka roki Allah da abinda in an roki shi sai ya amsa kuma sai bayar to na roki Allah da wannan lafazin kuma wallahi na san maganar annabi gaskiya ce da haka duk wani mutum tun daga kan sarakuna da shugabanni da gwamnoni da basu tashi sun dauki matakin da ya dace akan wannan matsalar ba sun sa baki inda ya kamata su sa baki duk wanda yake da damar da zai yake to Allah ya je jarrabu wa'ancan da damuwa Allah ka jarrabe shi da damuwa cikin iyalin shi wannan shine addu'a da zamu yi musu saboda haka ran da bala'in ya afka wa mutum irin wannan to zai ji irin abin da aka ji to daga nan zai gane cewa idan wani ya fada cikin irin wannan bala'in ya kamata a tausaya mai Allah ta'ala kuma ya tausaya mana gabaki daya da haka insha Allah wa bi hadal qadri kifaya suranan abin nan zamu ci gaba da karatu kamar yadda muka saba kuma kamar yadda muka ce ranar juma'a muna gayyatan al'ummar musulmi karatu a masallacin dan podio akwai bakon malami da zamu yi da izinin Allah tsakanin magriba zuwa isha'i sannan insha Allah ranar asabar ma akwai karatu a kawo wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Bluetooth mode. Bluetooth connection, please wait.